أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da adon mu anan don gudanar da wannan tafsiri na wannan shekara. Alhamdulillah, shi ma na saboda wa'insu abubuwa da yake klasin da tafsirin su da yake yi da la'asar sai ga ya dace ya mai da tafsirin nan zuwa daren nan bayan an yi sallar tarawih bayan karfe 9 insha Allah sai a shirya sai a fara tafsir. To gashi nan dai na yau na farko an nan samu ran so kici ban fara da tarin ba, amma muna fatan insha Allah an aka ci gaba abin da zama ya dade to a dinga yi karfe 9 din a fara tara. To alhamdulillah na san ya dan zauna da dalibai da sauran ƴan uwa dai a nan din kan maganan tafsirin sa ya dawo da shi da dare. To inda muka tsaya shi ne zai fara yau insha Allah, in har an ga abu ya tafi daidai ba wani damuwa, muna ga insha Allah sai a ci gaba. Amma in mun ga akwai an samu ɗan akasi kuma da yake audience kuma da yake gani, alhamdulillah ba mu tsammani za mu samu wannan lamba ba cikin kudin bashi, amma ga da yawa an taho kuma na san da yawa musamman an yi canjin zuwa karfe 9 din ba. Amma muna ga insha Allah daga yau dai za mu kai labari mu da muka iso yau insha Allah. Muna fatan mu fara asa'a, muna kuma godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar da rayuwarmu ga shi nan lafiya, muna tsaya nan muka yi wannan abun ga shi nan kuma Allah ya sake dawo da mu bisa ya sa muna daga cikin rayu masu lafiya a gyan gamu nan kuma na observing wannan tafsir. Muna fatan kamar yadda muka ga farkonsa Allah ya rufe mu da mawuƙacin lafiya, ya Allah ubangiji ya sa muna daga cikin wanda za su samu yantuwa albarkan wannan wata na Ramadan. Shi malam muna masa fatan alkhairi, Allah ubangiji ya taimaka ya dafa hansa ya samu tafsirin ya cima na oza shekarun da ya a baya. To da wannan dai a madadin al'ummar musulmai na jami'an ATBU nake cewa insha Allah yanzu nan zan miƙa microphone to shi malam insha Allah ya ci gaba da tafsirin mu na wannan shekara. Ina fatan Allah ya ubangije mana jagora insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ada nama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأمم المسلمين nan jami'ar Abubakar Safa Kwalewa da suke tare da mu a nan masallaci, da sauran waɗanda sautin mu ke je musu a ko'ina kuma a koyaushe, gaisuwar mu ta yau da kullum mai albarka ta musulunci, tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, nake gabatarwa a gare ku da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiyarmu ta farko da ta ƙarshe ta tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki, godiya mara iyaka. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Godiya wadda ba ta da bigire a koyaushe kuma a ko'ina Ubangiji ya cancanci godiya. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tunhirun. Ya ba mu dama mun haɗu da ku bayan wunin yau na ɗaya ga watan Ramadan shekara 442 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya dace da 13 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya, domin bude da kuma fara gabatar da karatun Alkur'ani da tafsirinsa na wannan shekara a wannan masallaci, kuma karkashin kulawa da daukar nauyi na al'umman musulmi na jami'ar Abubakar Safa Kwalewa a nan Bauchi. Bayan godiyarmu ga Allah Maɗaukakin Sarki, muna roƙo gare shi ya tabbatar mana da dukan alkhairinsa, ya kuma saukar mana da albarkar Alƙur'ani a cikin wannan karatu da kuma bayansa. Abubuwan da za mu karanta daidai, Allah ya ba mu lada kuma ya sa mu yi aiki da daidai ɗin. Abin da za mu yi kuskure ko a cikin karatu ko a cikin bayani, Allah Ubangiji ya mana rangwame ya gafarta mana. Abubuwan da muka aikata na kurakurai ko na ganganci na laifuffuka da za su iya fusata Ubangiji, muna roƙon Allah ya mana rangwame ya gafarta mana. Abubuwan da za mu aikata na ibada a cikin wannan wata na Ramadan, Allah Ubangiji ya karɓa mana kuma ya maimaita mana watanni da shekaru na Ramadan wanda za su kai yadda har Allah zai yarda da mu kuma ya ba mu rahamarsa. Muna yin addu'a dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan karatu ya samu tabbata ko kuma ya watsu zuwa waɗanda za su samu su amfana da shi, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Ku da kuke sauraro da mu da muke gabatarwa, Allah ya tara mu a cikin rahamarsa ta yin aiki da kuma rahamarsa ta karɓar aiki. Muna kuma yin addu'a dukkan waɗanda a baya suka kasance sun jagoranci karatu a nan ko a yanzu suke jagorantar karatu na musulmi a ko'ina suke amfanar da al'umma da iliminsu da basirarsu, Allah Ubangiji ya karɓa mana kuma ya tara mu a cikin rahamarsa. ba tare da doguwar gabatarwa ba. Wannan shekara da yardar Allah za mu yi karatu ne a cikin suratu Yusuf alayhi salam. Wannan sura mai albarka ita ce za ta zama darasinmu a bana. Idan dama ta samu za mu karanta ta har zuwa ƙarshe. Idan ba mu samu dama ba za mu karanta abin da ya sawwaka faqara umma ta yassara min al-Qur'an. Saboda a gaskiyar zance wannan sura ce da take cike da fa'idoji masu yawa. Tayu wata rana darasinmu ya taƙaita a aya ɗaya, wata rana ma a samu wani abu na cikin ayar ko da ba a gama ta ba. Abinda muke fata shine Allah Ubangiji ya albarkace mu ya kuma haskaka zukatanmu da kwakwalenmu da hasken Alkur'ani. Wannan sura da za mu fara ta kamar yadda kuka ji ita ce suratu Yusuf. Wannan sura an saukar da ita ne kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Shi yasa ta zama sura ce makkiya. Kuma wannan sura ita ce sura ta 12 a cikin jerin surorin Alkur'ani idan ka buɗe zaka karanta. Suratul Fatiha, Suratul Baqara, Suratul Ali Imran, Suratul Nisa, Suratul Ma'ida, Suratul An'am, Suratul A'raf, Suratul Anfal, Suratul Tauba, Suratu Yunus, Suratu Hud, sai ita Suratu Yusuf alayhi salam. Wannan sura an saukar da ita ne a jere tare da Suratu Hud. Bayan an saukar da Suratu Hud sai Allah ya saukar da ita. Tana kunshe da ayoyi 111. Tana da kalmomi 795. Tana da harufa 725. Wannan sura an sa mata suna Suratu Yusuf. Wane ne Yusufu alayhi salam? Annabi Yusufu alayhi salam ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayar Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah ta Allah ya kare yarda gare shi. Yace an tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce da shi ayyun nasi akram, shi wane ne yafi daraja da daukaka a cikin mutane bil adama? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace akramuhum inda Allahi atqahum, wanda yafi kowa daraja a wurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah. Sai masu tambaya suka ce laisa an hadha nas'alu, mu ba abinda muke nufi kenan ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gano amsar tambayar ku. Fa akramun nasi, mutumin da yafi kowa daraja idan abinda kuke tambaya kenan shine Yusufu nabiyullah, shi annabin Allah ne. Ibnu nabiyillah, dan annabin Allah ne. Ibnu nabiyillah, jikan annabin Allah ne. Ibnu khalilillah, tattaba kullin khalilin Allah. Ya tabbata a cikin wani hadisi na Abu Huraira wanda Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin Musnad. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal karim ibnal karim ibnal karim ibnal karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim khalilur rahman. Yace mutumin da ya zama mai daraja, dan mai daraja, dan mai daraja, dan mai daraja shine Yusufu dan annabi Yaqub, dan annabi Ishaqa, dan annabi Ibrahimu bada dayin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa laula bitu fi sidni ma labita Yusuf thumma ja'a lidai la ajabtuhu. Yace inda ni ne aka jarrabe ni da irin jarabawa ta annabi Yusuf, har aka jefa ni a cikin kurkuku, kuma na dade na wahala, na tatakku da wahalhalun rayuwa a cikin kurkuku irin wadda annabi Yusuf ya dandana. Sannan kuma sai ga dan aiken sarki ya zo yana neman a fitar da ni, to ni kan da na amsa na fita. Amma shi annabi Yusufu tsananin hakurinsa ya wuce haka, har sai da yake ilji ila rabbika fas'alhu ma balul niswati allati qata'na aydiyahun. Yace sai yace koma ka tambayi ubangidanka ina labarin matan nan waɗanda suka yayyanka hannayensu, inna rabbi bi kaydihinna alim. Annabi Yusuf yace zan ci gaba da hakuri har sai an gama bincike an wanke laifina, ba haka kawai a ce alfarma aka mun da fito ba.
ni ba gaggawa nake ba zan ci gaba da hakuri har sai gaskiya ta nuna kanta kafin in fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ni ne hakuri na zai kare da sai in ce a fitar da ni bisa alfarma ba dole sai gaskiya ta bayyana ba amma annabi yusuf hakurin sa ya sa sai da ya ci gaba da zama sai da aka kai lokacin al'ana hasas alhaq kafin ya yarda ya fita hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik wanda Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'i Sabir Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bayani dangane da wannan Annabi Yusuf yace uqiya Yusuf shatar al-husn yace Annabi Yusuf da kuke ji da gani a cikin Al-Qur'ani Allah ya faɗi yanda mata suka rika haukacewa a kansa yace ai an raba kyau gaba ɗaya na duniya ne kashi biyu sai aka ba shi rabin shi kadai Annabi Yusuf alaihi salam yana cikin annabawan Allah masu daraja Allah ya ambaci sunansa a cikin Al-Qur'ani sau 27 wuri na farko a cikin suratu Al-An'am wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun sanan wuri na karshe na 27 din shine inda Allah yake walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi a cikin suratu Ghafir dukkan sauran guda 25 da suke tsakani suna cikin wannan sura suratu Yusuf wannan sura tana da laqa'i abinda ake nufi da latifa shine wani muhimmanci na musamman keɓantaccen matsayi wanda ta yi waɗansu surorin a Al-Qur'ani ba ta da shi wannan suratu Yusuf tana da waɗansu wato keɓantattun matsayi waɗanda ta keɓanta da su waɗanda ba za ka same su ba a cikin wata surar a cikin Al-Qur'ani in ba ita ba a cikin wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya keɓe kissar mutum guda yasa aka yi ta magana a kansa sai da aka karanta aya 100 ana magana a kansa shi kadai ba wanda Allah ya masa haka a cikin Al-Qur'ani duk wanda Allah zai yi maganarsa a Al-Qur'ani sai dai ya taba nan ya taba can ya taba nan ya taba can Annabi Ibrahim Annabi Musa suna daga cikin waɗanda labaransu suka fi yawa a Al-Qur'ani amma dukkansu ba wanda ya samu inda za a jera ayoyi masu tsayi irin abinda aka yi wa Annabi Yusuf alaihi salam sai ya zama ma aka rada wa surar sunanta kai ka ce wata hikima ce ta Ubangiji da ta sa annabawan Allah da aka rika ambato a cikin Al-Qur'ani su 25 ne shi kuma shi kadansa sai aka bashi sura sai aka maimaita sunanta a cikin surar sau 25 din sai zama kamar yana madadin dukkan annabawa ne a cikin Qur'ani shi kuma a cikin surar sa shi kadansa ne ba a ambaci kowa ba sai shi Annabi Yusuf alaihi salam a cikin wannan sura wato Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wato a cikin tarihinsa yadda za mu koyi yanayin zamantakewa ta rayuwa tana ɗaya daga cikin surori a Al-Qur'ani idan ba ta zama ita ce a kan gaba ba wajen koya wa mutum yadda yanayin rayuwa yake da kuma yadda rayuwa take caccanzawa da ake cewa no condition is permanent in kana so ka gane wannan ka karanta suratul Yusuf ka gane yadda babu wani abu a rayuwar nan da yake da tabbas kuma yake dorewa komai yana iya canzawa abokin kaunarka a lokaci guda yana iya zama abokin gabanka wanda yake nuna maka so da kauna yana iya zama a cikin zuciyarsa kuma kafi kowa zama abokin adawa a gare shi amma sai ya nuna maka kauna sannan ana iya samun mutumin da kafi tsammani cewa shi ne ya fi kusa da kai kuma ya zama shi ne wanda zai jagoranci abinda zai cutar da kai wannan sura ta nuna mana cewa ya kamata mu yi hankali da takatsantsan da duniya da kuma yadda muke mu'amala da mutane a cikin wannan sura Allah ya nuna mana yadda kaidi yake yin tasiri da yadda dan adam idan ya shirya yin mugunta yake iya shirya tugu akan abin da zai iya sa ko ka rasa mutunci ko ka rasa dukiya, ko ka rasa lafiya, ko ka rasa rai gaba daya. Kuma ana iya samun hakan daga mutumin da yafi kowa kaunar ka, ko wanda ka fi amanin cewa yafi kowa kusa da kai. Allah ya nuna mana a cikin Alkur'ani cewa shirya kaidi da tuggu da a shirya wa wani sharri ana iya samun sa zuwa mataki guda hudu. Matakin farko shine kaidin shaytan. To da Allah ya faɗa sai ce kaidin shaytan mai rauni ne. Faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Allah ce kaidin shaytan kaidi ne wanda yake mai rauni. Kaidi na biyu da Allah ya gaya mana Alkur'ani shine kaidin kafirai. Sai Allah ya ce mana galibi kaidin kafirai ko sun shirya yakan fata ya lalace. Allah ya ce wama kaidul kafirina illa fi dalal. Irin wannan da ya ce wama kaidul fir'auna illa fi tabab. Kaidi na uku shine kaidin mata, wanda Allah madaukakin sarki yace innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim. Yace wannan yana ɗaya daga cikin tunku irin naku na mata, amma kaidin mata kaidi ne mai girma. Kaidi na uku da Allah ya nuna mana a cikin Alkur'ani shine kaidin maza. Allah madaukakin sarki ya gaya mana dangane da kaidin maza. Kala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Yace karka faɗi wannan labari da ka gaya mun wa ƴan uwanka na maza ne za su iya maka sharri irin na maza. Idan ko suka yi maka sharri tayu ba za ka iya fita a ciki ba. To wannan da sharrin maza da na mata wanda yafi girma. Yana daga cikin kuskure na fahimtar mutum ya ɗauka cewa sharri ko kaidin mata ya fi na maza. Wannan sura yana daga cikin lafa'is ɗinta, in ka bi ta a hankali za ta nuna maka cewa duk kaidin mata arhane in ka kwatanta shi da kaidin maza. Saboda duk da cewa Allah ya ce inna kaida kunna azim, hakika kaidin ku mai girma ne, to amma ya faɗi wannan kaidi ne a sakamakon kaidin wadda ta yi sakamakon tsananin so da ƙauna. So da ƙauna ya sa ta ce bari ta yi abin da zai iya sa ya wahala tunda ba zai biya min bukata ba. Wa in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunan min as-sabirin. Ko yayi abin da na sa shi ko kuma in kaskantar da shi. Don haka tsananin so da ƙauna ya rufe mata ido har sai haka. Iya abin da ta tsaya a kai shine la yasjununnahu hatta hin, za a sa shi a kurkuku zuwa wani lokaci. Duk da wannan kaidin nata ta sa an sa shi a kurkuku, amma ita ta yi sanadiyar fitansa saboda cewa daga baya ta yi al'ana hafhafa alhaqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamin as-sadiqin. Duk yadda sharrin mace yake, akwai sa tsammanin cewa wani abu yana iya sa ta canza ra'ayi ta zo ta yi nadama ta yi da na sani. Amma idan maza suka taru suka shirya su domin duk ƙoƙarin da Annabi Yaqubu alayhi salam ya yi a kan ya tserar da ɗansa daga shiga sharrin maza ɗan uwansa, yake da shi karka ba su labarin nan, kuma bai ba su labarin ba. Amma sai da labarin ya fito saboda sharrin shaytan. Shi shaytan ba zai iya shi kaɗai ba, saboda inna kai da shaytani kana za'ifa. Sai ya haɗa da maza suko da suka zo da suka fara ba batun kurkuku ake yi ba. Sai suka yi magana akan a wutura ruhu adban, ko a jefar da shi a cikin duniya ya shiga duniya, ko kuma uqtulu yusufa, ko a kashe shi gaba daya. Mikin inda aka yi kina akan ɗayan biyu. Sai aka ce to a madadin a yi kisa, a madadin a jefar da shi a daji, a jefa shi a rijiya. Yanzu an yi ne sauki. Bayan sun jefa shi a rijiya ya samu ya fito, suka sake raka shi wa tarahu bi samanin bakin da rajima ma'aduda suka sayar da shi da kudi na arha ya zama bawa yana matsayin da mai daraja amma yanzu tsuta ya zama bawa sai suka zama su ne mabuki na duk wahalar da annabi Yusuf ya sha anan kai ne zuwa ya nan kuma mazan zuwa yan uwa na jini waɗanda aka haife su daga ciki da wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gano wannan kullum yana addu'a ba mu taba jin annabi yayin addu'a Allah ka raba ni da sharrin mata ba amma yana addu'a yana cewa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin baki da kuma sharrin maza Allah ka raba mu da sharrin maza yana ɗaya daga cikin sharri saboda idan mata sun yi sharri galibi ba za su yi sharri a kan su yi kisa ba amma namiji idan suka haɗu za su shirya sharrin da za ka daɗe ba ka iya shawarware ba in ba daga cikin sharrin maza ba makrul layli wan nahar a cikin wannan daga jiya nan aka taki domin babban sharri a Najeriya wanda waɗansu domin siyasa suka rubuta akan ministan sadarwa na Najeriya Dr. Isa Ali Fantani hafizahullah akan cewa wai shi dan boko haram ne kuma yana taimaka musu yanzu don Allah akwai tunanin da zaka yi a ce shi da duk ya jabe rayuwar sa yana yaki da wannan abun kuma suna nema su kashe shi a ce wai shi yake sponsoring din su to sharri ne na duniya kenan bal makrul layli wan nahar wannan mata za su iya wannan sharri Allah ya raba mu da sharrin maza yana daga cikin nasa'ib na wannan sura shine yadda wannan sura take nuna mana wato yadda Allah madaukakin sarki yake iya sa abu daya ya canza matsayi ya fito a positive ya koma negative ya fito a fari ya koma baki ya zama naka ya zama na wani a cikin wannan sura muka ji yadda riga kwaya daya ta mutum daya ta zama ita ce shaidar da ta tabbatar da ko kuma da wani ya yi amfani da ita domin ya nuna gaskiyarsa a yayin da yan uwan annabi Yusuf suka nuna rigarsa suka ce wannan rigar ita ce take nuna gaskiyarmu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ko da gaskiya muke ba dole ka yarda ba ita ce suka yi amfani da ita domin su nuna gaskiya take yi amma ita ce kuma ta zama abin da ya tabbatar da cewa ƙarya suke ita rigar da kanta Allah ke waja'u ala qamisihi bi damin kadhib wannan rigar ita ce ta nuna ƙarya suke yi a yayin da suka yi amfani da ita da kanta don ta nuna gaskiya suke yi wannan rigar ita ce ta zama sanadiyar nuna gaskiyar annabi Yusuf alaihi salam ita ne rigar nasa a lokacin da Allah ya ce wa in kana qamisuhu qudda min dumurin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin ita kuma dai wannan rigar ita ce rigar da ta zama rigar bishara da a sanadiyarta mahaifinta ya samu sauki na shekaru da ya daɗe yana shan wahala walamma fasalati al-ilmu qala abuhum inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun sannan ita wannan rigar ita ce kuma ta zama sanadiyar warakarsa bayan ya yi shekaru yana makanta falamma an jaa al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira kuma duk wannan da aka yi shine izhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhihi abi ya'ti basira wannan ya nuna mana yadda riga daya za ta iya yin aiki da yawa idan riga ta iya haka ashe sauran abubuwa naka na nan duniya baka san sirrin Allah ba akan yadda za su yi maka amfani da kuma yadda za su iya cutar da kai baka kana iya daukar kudin ka ka sayo cuta kana iya dauko kudin ka ka sayo amfani kamar yadda dan adam yana iya zama a wani lokaci yana son ka a wani lokaci yana kin ka a wani lokaci yana sama da kai a wani lokaci kuma Allah ya kaskantar da shi ya zama kasa da kai kamar yadda ƴan uwan annabi Yusuf sun kasance sun bayyana a matsayin su masoyan sa arsilhu ma'ana gadan narka wa nal'ab wa inna lahu lahafidu. Daga baya kuma su waɗannan ƴan uwan sun suka zama waɗanda suka nemi ransa gaba ɗaya akan ya mutu. Daga baya kuma waɗannan ƴan uwan waja'a ikhwatu yusufa fadakalu alaihi fa'arafahum wahum lahu munkirun. Sai gashi sun sake dawowa masu neman da ƙoƙon bara suna neman taimako a wurinsa alhali su ba su san shi ne wancan da suka nemi su kashe shi ba. Ka dubi yadda Allah yake juya al'amari, da suna da ƙarfi sun taru gaba ɗaya wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub, amma yanzu gashi dukkansu sun taru kuma su suna roƙonsa suna ce mattana wa ahlana dur, muna cikin tsananin wahala wa jidna bi bida'atin mujja fa awti lana alkayl, ba ma da kuɗi ka tuga mana wa tasaddaq alaina, muna bara. Waɗancan din ba su ne su zo gabansa suna bara, fa arafa hu shi ya gane su ba su gane shi ba. Ka gane da Allah zai iya juya al'amari kamar yadda Allah ya sa matar imra'atu fir'aun, yadda annabi Yusuf ya zo yana matsayin ƙarƙashin ta matsayin yaron gida an sayo shi da kuɗi ne ba matsayin bawa, amma ta ƙasƙantar da kanta yadda shetan ya yi wasa da hankalinta har ta zama makaskanciyar da annabi Yusuf ba zai sake ganinta da daraja ba saboda zubar da mutuncinta akan nemanta da kai don almata. Ka gane yadda kana da daraja ko min darajarka saƙon Allah zai iya sa ka ruɗe gaba ɗaya ka koma kuma asfala safili. Da darajarsa lokacin da aka kawo shi gare ta ana ce akribi matuwa, kar ki wulakanta shi ki ɗan ba shi daraja ki ɗaukaka shi, take zan ɗaukaka shi. Amma sai ga shi a ƙarshe ya zama wani wanda ba kowa ba yana cewa kazabat, wannan maƙayyaciya ce wa huwa min as-sadiqin, wannan dai yaron shi ne mai gaskiya. Kaga yadda saƙon Allah yake ƙasƙantar da mai daraja ko? Kaga kuma yadda bin Allah yake ɗaukaka wanda yake ƙasa. Yau bawa ne shi fa wanda aka siyo shi da kuɗi na arhama ba ya ma da daraja, amma yanzu ga shi Allah maɗaukakin sarki ya zo ya ɗaukake shi shi kuma saboda bin Allah. Wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardh, kamar yadda ita da kanta ta canza daga tana matsayin gaba da shi cewa sai an rufe shi, amma daga baya kuma ta zo ta canza ta zama wadda take jin tausayinsa kuma tana neman yadda za a fito da shi. Yana daga cikin lafa'if na wannan sura shine yadda wannan sura take nuna mana, kamar yadda al-Imamu Zarkashi yake cewa wannan ita ce kadai sura a cikin Al-Qur'ani wanda take da aya sama da 100, amma duk cikin ta ba wuta ba aljanna, ba batun wuta ba batun aljanna a cikin ta tun daga farko har ƙarshe. Kawai magana ake akan sani rayuwar duniya da yadda duniyar za ta iya kama maka lahira ko ta sa ka rasa lahira, amma ba a faɗi sakamako na maganar shiga aljanna ko maganar shiga wuta ba, sai dai a yi ishara wala ajrul akhirati khairun lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Shin wannan sura mai take karantar da mu, tana karantar da mu abubuwa da yawa, bari mu takaita akan guda goma. Da farko wannan sura tana nuna mana tsantsar imani da Allah, da tsantsar imani da abin da Allah ya saukar na gaskiya a cikin Al-Qur'ani, domin da shi Allah ya bude don ai imani da Al-Qur'ani. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, a ƙarshe kuma Allah ya magana akan imani, wa ma aktsarun nasi walau arasta bi mu'mini. Sannan kuma wannan sura ta nuna mana muhimmancin haƙuri akan ƙaddarar Allah, ko ƙaddara kauniya ko ƙaddara shar'iyya. Allah yana da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi yadda ya tsara duniya akan abu kaza zai faru mai kyau ko abu kaza zai faru mara kyau. Idan mai kyau ɗin ya zo ga wani to ba zai kyau wa wani ba, dole wancan ya haƙura, wannan kuma ya ɗauka jarabawa ce don ta zo masa da kyau. Haka kuma Allah yana iya jarrabar ka da mummuna a lokacin da ta maka muni, wani kuma ta maka kyau. Don haka Allah ba zai taɓa ajiye abu kullum da maka kyau ba, saboda ana so wani ma a san masa. Duk lokacin da baƙin ciki ya same ka shi ne farin cikin wani. Ku gane wani abu hikima ce ta Allah, ba yadda za a yi kullum kai ta farin ciki wani kuma yana ta baƙin ciki, wata rana za a san masa kai kuma a hana ka. adalci kenan na Allah. Sannan kuma wannan sura tana nuna mana yadda ake yarda da kaddarar Allah ta shari'a, yadda Allah yake shari'arta, kuma ya jarrabe ka akan wani abu, yaga zaka iya ko ba zaka iya ba, ya jarrabe ka a cikin addini. Mun ga yadda ake da jarabawa al-mihnatu dakhiliyya, jarabawa ta cikin gida wanda tana daga cikin jarabawa da take kowace wahala, matsala daga cikin gidan ku, family problem, yadda Annabi Yusuf ya ta encounter da ƴan uwansa, ya zama su ne manyan abokan gabansa da suke neman ganin bayansa a duniya gaba ɗaya. Kamar yadda komo ga al-mihnatu al-kharijiyya, jarabawa ta waje wanda kowane ɗaya ya isi mutum fa, a ce matsalar ka da cikin gida ya isa sa wani ya ji duniyar ma ta ishe shi, wani kuma matsalar ka ta waje ce a cikin gida komai daidai, amma Annabi Yusuf ya sha matsala a waje bayan ya sha ta gida. Daga gida bayan rabuwa da mahaifa, mafi abinda ka fi kauna bayan an haife ka kenan, kuma kana karami, lokacin da ya fi bukatar mahaifansa, jarabawa ta waje ta fara ta yadda ya rabu da su, ba zai sake ganin su ba har sai ya yi hankalin kansa, sai dai su su dawo karkashinsa, amma shi ba zai zauna karkashin su ya amfana ba, kuma yana fita bai koma hannu wani ba sai ya fada rijiya, daga cikin rijiya yana fitowa sai ya koma bawa, wanne ne dama dama a ciki, daga bawa yana fita ya zama ya shiga kurkuku. Jarabawa kan jarabawa, jarabawa kan jarabawa, wannan ya nuna cewa wannan duniyar ba yadda za ka yi kake komai zai zo maka yadda kake so. Sannan kuma wannan sura yana daga cikin abin da suke, sannan kuma ga kuma jarabawa ta addini shine yadda ya sha wahala wajen fama da mata, da jaraba da ya fara, wato abin nan ya fara fama da ita ta matar da ya zama ita ce take matsayin ne rikon amanarsa, sannan daga baya kuma ya shafi kuma na sauran matan gari. Bayan wannan kuma wannan sura tana koyar da mu yadda wato mutum yake iya rarrashin zuciyarsa da wannan Alkur'ani da kuma wannan sura, musamman duk lokacin da wata damuwa ta dame ka, don Allah ka ɗauki surati Yusuf ka karanta, amma ka karanta tare da ta'ammuli, tare da wato tadabburi, ko ka bude fassarar kana karantawa bakin kana ganin fassarar, ko ka saurari fassirin ana fassarawa kana jin labarin mutumin da duk wani matsayi da kake gani dan adam zai taka, wallahi ya taka ya wuce, amma ya sha wahala irin wahalar da zai yi wahala a tara irin su mutum guda ɗaya. A wannan duniyar a yanzu muna fama da waɗanda damuwar da bata taka kana ta karya ba, amma za ta iya sa mutum ya kace kansa gaba ɗaya. Na'am, yadda a yanzu ake samu matasa wai saboda damuwar duniya ta dame shi sai ya tunanin gare ya kashe kansa, wanda damuwarsa ba ta taka kala ta karya ba, in ka kwatanta da jarabawa da irin wadda Annabi Yusufu bawan Allah, annabin Allah ya samu, wata gata kake da ita a wurin Allah da kake tsammani duk abin da kake so shi zaka samu am bil insani ma kamanna yanzu mutun yayi tsammani duk abin da yake so shi zai samu to annabawa ma ba su samu abin da suke so ba su da Allah ya fi son su to kai ne kake duk abin da kake so Allah zai maka saboda wannan sura ta zama kana samun wata damuwa don Allah ka bude suratu Yusuf sai kaga wai da kinje shi ba ya fi wahala sannan waye ki dadewa a cikin jarabawar duk jarabawar da kai da kake fama da ita ka bude wannan sura ka karanta da ta'ammuli sai ka gane wallahi na ka mai sauki ne abu ne game da wannan sura take koya mana shine yin bishara da cewa idan ka zama mai hakuri akan jarabawarka to mai hakuri yakan dafa dutse saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mana kar mu rinka karaya kuma kar ka rinka dauke kar ka rinka yanke kauna wannan sura ta gaggaya mana yankan kauna har guda uku da mutan su suka yi kuma da inda aka hana su ya bani yan abu fatahassasu min yusuf wa la tayasu min rawdillah kar ku rinka yanke kauna daga budi daga ubangiji falamma tayasu minhu khalasu nadiya hatta idan tayasa rusul wa zannu annahum qad kudibu Allah madaukakin sarki yana nuna mana kar ku yanke kauna Allah ya ce inna nasrallahi qarib taimakon Allah yana kusa kai ne kike ganin shi da nisa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba amma Allah alkawarin sa a kusa yake don haka duk abin da ka sa a gaba ka ci gaba da kokari kar ka yi tsammani dole a yanzu ko a nan ko a gobe gobe ne zaka samu a'a taimakon Allah yana zuwa ala inna nasrallahi qarib ina fata mu gane yanda duk mutumin da ya hakuri innahu man yattaki wa yasbir haka shi da kansa annabi Yusuf ya ce duk wanda ya hakuri kuma ya ji tsoron Allah wallahi Allah ba zai sauye maka ladarka ba shi sa annabi Yusuf alaihi salam duk wannan wahala da ya sha daga baya sai ya zama sarki cikin mafi daukakan sarakuna sai zama kuma al'amari ya koma hannunsa su ne masu yankewa su ne masu zartarwa ba shi ne nan ba darasi na biyar da muke fahimta a cikin wannan sura shine wannan sura ta nuna mana hadarin hasada da yanda hasada da tsananin kishi in yayi tsanani yake iya sa mutum ya halakar da kansa ya halakar da wani don Allah jama'a wannan sura ta zama mana izina da zamu koyi yadda zamu rabu da hasada da kyashi da tsananin kishi daga mata akan tana son wani kuma tana so hankalinsa ya koma gare ta za ta iya komi don samun wannan cimma wannan buri tsananin kishin ka kai akan wani ya samu abu kaza ko wance tana son sa kai an barka sai sa kai tunanin don ka raba su da wancan bari ka illata shi ko ka illata ta ko ka illata su gaba daya wannan sura tana nuna mana hadarin da yake cikin tunanin daukan mataki akan kaddarar Allah idan karasa wani ya samu hukuncin waye ba za ka iya tabbatar da hukuncin Allah ba kamar yadda wannan sura tana karantar da mu tarbiyya da tsarin yadda ake gudanar da tarbiyyar gida wannan sura ta nuna mana yadda uba ya kamata ya zauna da ƴaƴansa yadda annabi Yaqub alaihi salam yake mulaqafa ga ƴaƴansa yana musu adalci ƴaƴansa nan waɗancan duk da cewa ya fi son Yusuf amma bai zalunce su ba sai sa dukan su kuma yana tattaunawa da su sai sa suka zo suka ce masa ya abana malaka la ta'manna ala yusuf inda bai ba su dama suna zuwa gare shi su yi magana ba da ba za ka ji wannan aya ba amma ya ba su dama suka zo suka ce me yasa baka ba mu yusuf da bidin shi ka ba mu dama ya ba su ko bai ba su ba ya ba su yana mutu adalci ana fahimta ko wannan ya nuna mana muhimmancin jan ƴaƴanka a jika da kuma yin musu nasiha da gyara musu idan sun yi kuskure da kuma duk abin da suke so wanda bai saba shari'a ba ka ba su dama su amma a wani wurin kuma darasi na gaba shine surar ta gaya mana idan kana matsayin mai tarbiyya tsakanin ƴaƴanka to dole ka zama ala hada dole ka zama kana da kulawa don akwai kuskure ɗaya da zaka iya wanda zai iya wargaza duk abin da kake na tarbiyya sai sa idan kana son wani ko wata daga cikin ƴaƴanka to kai a hankali ko ka fito wata daga cikin matanka kai a hankali ta yadda ba za ka yi abin da zai tsotsa zuciyar sauran ƙaƙan ba domin kada shaytan ya shiga ya zama min babi an nazaka shaytan bayyi wa bayna ikhwan ya zama sanadiyar haka shaytan ya samu damar da zai raba tsakanin kai ƙaƙanka wani yake raba tsakanin kai ƙaƙanka saboda ya nuna wani cewa yafi kowa wani yake raba kan matansa saboda ya nuna wacce tafi kowa ka bari a cikin zuciyarka kai kokari abin da ya bayyana kana iya yin adalcin ka da kowa ta samu ka bude bakin ka hakurin ka ya bayyana a yayin da wata gurgurci kuma da wata kuma yaƙe akwai bambanci na ido a cikin ina ake ga a ina bambanci yake a zuciya da wanda kai haka wanda kai haka amma kar ka yarda kai abin da zai sa mata su gane wacce ita ce shine da Allah yake fata da ruha kal mu'allaka yanzu wannan dan kuskure da aka samu a cikin wannan sura ya jawo annabi Yusuf din ya wahala sun dan uwan sun wahala mahaifiyar ta wahala shi ma mahaifin ya wahala saboda sun ce la Yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna mun bai ci cewa babanmu ya fi son Yusuf don haka kai dole mu dauki mataki a gidan nan to duk abin da zai jawo haka kai kokari ka guje masa sannan a cikin wannan sura muna fahimtar yadda wato ɗaukan mataki a kan don ka magance wani ya samu wata ɗaukaka matakin ka ba shi zai hana shi ɗaukakar ba don haka kai kuma kar ka ɗauka saboda an fi son wani ko wacce ta so wani bari in yi sihiri in gurgunta shi in karya shi in illata shi wannan abun ba shi zai iya sa ka yi nasara ba sau da yawa aka yi za ka iya nasara don a tara maka laifin da zaka ji wuta amma shi kuma karshe kuma Allah zai dauka kaki duk da kaki yanzu wannan abin da suka yi wa dan uwansu sun ce za ku kace shi ne saboda ya khulu lakum wajibu abikum don baban ku ya dawo zuwa gare ku ya kace ya dawo din daga tafiyar ta kullun kuka yake bai kuma ma saurare su ba kwata kwata gara da ma zai zo tare da su a saurare su tare amma yanzu da suka kore shi shi ma yaran su ko bai samu an saurare su ba har su da kansu suka ce sallahi tafta'u tadhkuru yusuf kai kullum a kan yusuf duk da yusuf ba ya da don haka ba wai dole don ka dauki mataki matakin kai aiki ba abu na gaba shine wannan sura tana koya mana cewa wato wannan rayuwar tamu kamar mafarki ne rayuwar gaba ɗaya rayuwar duniyar nan kai ka ce kai bacci ne ka farka hakikanin rayuwa wallahi ba gaskiya bane gaskiya tana lahira wal akhiratu khairun wa abqa amma wannan duniyar dodomi ne an fara wannan sura da tarihin annabi Yusuf da mafarki ne iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu da wannan aka fara qala ya bunayya la taqsus ru'yaka kaga magana ce akan mafarki to a karshe ma wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya duk labarin mafarki ne fa aka fassara a cikin wannan rayuwar mu kamar mafarki ne baka yauce za ka ɗauki mafarki ya zama maka gaskiya duk duniyar nan da ka ganta wallahi mafarki ne kaga wani yana da arziki ka damu wani ya kai ka abu kaza ka damu duk abun mafarki ne wallahi asalin gaskiya sai an je lafiya baka kar ka ɗauki abun da ba tabbas ba ka fifita shi akan tabbas garin neman duniya sai sa ka sai da lahirar ka sannan fa'ida ta goma wadda ita ce ta ƙarshe ita ce mu sani da cewa ba wata wayewa da tsuntsu wayewar alheri wasu daga cikinku musamman matasa za su ji cewa kai ai ni na haɗu tunda kaina yana ja tunda akwai kuɗi a gidanmu tunda ina da kyau ina da farin jini ba irin wannan su ne ba a wurin mata ta ce tunda ina take ita ce babbar yarinya shi kuma shine babban yaro irin waɗannan abubuwa dukkan wallahi ina gaya muku ba su ne asalin civilization da wayewa ba kana da kuɗi ka iya kulanci ka iya wanne ne kana da fans da yawa wallahi ba shi ne ka haɗu ba wanda ya haɗu shi ne wanda ya iya addini so da duk haɗuwarka billahi lazim an kwatanta ka da annabi Yusuf kai ba ko a bane idan kana ji kai dan wani ne yasa kake ji kana takama annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya tsara wa annabi Yusuf ya ce babba dan babba dan babba dan babba kai haka kake sannan idan kana ji cewa ka in an ganka kana burge mutane kai ka kai mutumin da manzon Allah ya ce duk duniya an ba wa mutane rabin sau 50% aka raba mana duk duniya an dauki sauran 50% an baki shi kadai kai baka taba ganin dan adam irin wannan ba wallahi sai Allah ya saka bi aljanna ka ga annabi to ka bi haduwa irin ta wannan bawan Allah sannan Allah ya baki ilimi rabbi kad ataytani min al-mulki wa 'allamtani Allah ya ce na yarda ka baki ilimi Allah ya ce wa yu'allimuhu min ta'wil al-ahadith kin yana kankan sai baban sa yake masa wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith Allah zai baka ilimi na musamman ilimin da ba kowa yake da shi ba sannan Allah ya baki daukaka ta mulki shi da kansa yake kad ataytani min al-mulki sannan Allah ya baki uwa uba wanda ya gama komai shine an baki annabta yanzu ka taba jin dan adam da ya haɗu da waɗannan abubuwa duka wallahi ba a taba yi ba sai akan annabi Yusuf amma duk da haka ya kaskantar da kansa ya gane cewa civilization shine musulunci kawai ba kai kai duka yanzu lokacin ka ne da zaka fanta ma zaka yi wane ne wata kudu min ba'di qawman salihina ba a haka musulunci duk wayewa wallahi kana ga wanda ya waye da addini kace da dan wani bokon ka da ta kara kariya ba dan wani ba cikin ka waye ta kara kamanta da addini western civilization wani wani kike gani wani za su burge ka idan kana so ka dauki role model dauki suratul yusuf ka karanta sai annabi yusuf ya zo maka role model sannan kuma a cikin wannan sura din muka zo karatu za mu ji mawaki amma wannan za mu bar shi sai gobe abinda yanzu zan faɗa na ƙarshe shine wannan sura za ta karantar da mu ilimin muka daban-daban wanda za mu iya amfana a cikin bincike na zamani da ilimin zamani wanda kullum muna faɗa cewa wannan alkur'ani zai maka amfani a ilimin addini kuma zai maka amfani a ilimin zamani bangarori da dama na profession da ɗan adam zai iya ƙwarewa a kan su zai iya kutsawa cikin alkur'ani kuma ya amfana da abin da duk bincikensa a can ba zai iya samuwa ba dole sai ya bi ta qur'ani waɗanda suke kana su history of civilization da archaeology wannan sura kamar jigo ne a wuyansu da Allah madaukin sarki ya fara da cewa nahnu naqussu alayka ahsana alqasas mafi kan labari in kana neman history na tsantsa to kai ifarin da alqur'ani sannan archaeologists waɗanda suke bincike akan abubuwa na tarihi da kuma abubuwa na zamanin da kamar yanzu ƙasar Egypt inda annabi Yusuf ya rayu ya yi mulki tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suke da ancient civilization wanda kuma archaeologists suka samu matattara inda aka samu abubuwa na gaske waɗanda suke nuna civilization irin na zamanin da ranar shi daga watan Afrilu ɗin nan sati guda da ya wuce kenan kuna gani yadda kasar Masar ta kashe kudade biliyoyi to da mafi girman hanyar samun kudin shiga na kasar Masar shine zuwa baki domin yawon bude ido domin su ga irin waɗannan abubuwa na kayan tarihi kasar Masar tana da fir'aunoni waɗanda suke mulki a da har guda 22 waɗanda aka yi musu ma'aji na kafaita waɗanda sun fi shekaru dubbai suna wurin ba su lalace ba kuma ana zuwa a gagangan jikinsu akwai mazaje guda 18 akwai kuma queens guda 4 waɗannan su ne guda 22 da da suke wurin da ake ce maidanun tahrir amma yanzu an kwace su an kai su wani wuri na musamman inda ake domin ajiye kayan tarihi yanzu wannan sura ta faɗa mana wurare da yawa da monument wanda suke na tarihi wanda wajen bincike ana iya amfani da wannan sura wajen jin Allah ya ce a wuri kaza akwai kaza sai a je a tsara bincike sannan duk abin da aka samu wanda Qur'ani ne ya isar da shi zai nuna asalin gaske ne ba kawai abin da za a yi ta ci faɗi a ce shekarar kaza yanzu ya kai kaza saboda bincike na kaza ta hanyar Qur'ani ana iya taimako a wannan bangare abu na biyu shine ilimin da ake ce onerology wanda wani ilimi ne na kimiyya da yake da a larabci ake ce masa ta'wilul ahlak ilimin fassarar mafarki wani ilimi ne wanda yake ba kawai baiwa ba ba kuma kawai ilimi ba duka biyun sai sun faru da ilimi da kuma baiwa ana kuma iya koyon sa kuma mutum ya iya a cikin wannan sura zamu ji abubuwa da yawa akan maganar fassarar mafarki da yadda mafarki guda biyu suke zama fassarar su ya bambanta sakamakon mutumin daban-daban ne kana iya mafarki din da kai kudi wani ma mafarki yayi kudi kai mutumin din yayi kudi kai kuma ne ka kudin da kake nemewa nan da kafalin ka ne to wannan sura idan aka shiga cikin ta zaga abuwa da yawa akan maganar mafarki ya abati in mira aiki la taqtusu ru'yaka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa lin yu'allimahu min ta'wil al-ahadith wa qala al-malik inni ara qalu adghatu ahlam qalu qala ahaduhuma inni arani a'tiru qamra da kuma rabbi qada al-rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sura dai daban-daban a cikin sura da suke magana akan mafarki da kuma fassara da kuma characters daban-daban ta yadda mafarkin su daban sannan kuma fassara mafarkin su daban sannan wannan sura za ta karanta da mu ilimi na sociology da kuma social science na yadda ake zamantakewan family da matsalolin cikin family da kuma in bako ya shigo cikin family kamar yadda Annabi Yusuf ya zama bako a cikin gidan imra'atul aziz da kuma community da kuma matsalolin community da kuma in bako ya shigo community community garin su Annabi Yusuf da suka taso suka shigo cikin garin Makkah kudu kullu mitra insha Allah wa aminin da yanayin zaman baki a wuri da sauran kamar da wannan sura za ta karantar da mu ilimin muka da yawa a political science a tsarin mulki tun daga ij'alni ala kaza'il al-ard inni hafizun alim da kuma kadalika makkanna da Yusuf fil ard sannan sura ta yi magana akan abubuwan da za su amfane mu a bangaren agricultural science da kuma yadda noma yake da tasiri mafi girma a bangaren tattalin arziki babu wani abun da yake da crucial wato vitality a cikin harkar economy kamar food security abinda muka ji a cikin tazra'una sab'a sinina da'aban fa ma hasabtum fadaru da kuma yana karantar da fa'idoji akan economy da kuma maganar budget and planning fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun da kuma abinda muka ji na magana yadda Annabi Yusuf alayhi salam yayi amfani da wato basira ta tattalin arziki da kuma basira ta iya ilimi da tanadi yanda aka yi wahala da fari amma duk da haka ba a shiga cikin recession ba yanda ya samu ya ceto kasar daga cikin hali da talauci da kakanika yi sakamakon da barbaru irin na wato ilimin tattalin arziki haka kuma akwai ilimi na fisiyonomi shine ilimin sirata yadda Annabi Yusuf ya zauna da waɗanda yake ce musu la ya'ti kuma fa'amun tuzakanihi illa la ba'tu kuma bi ta'wili wani ilimi ne na kiliya da daga kakalli fuskar mutum zaka iya gane me yake nufi wannan ilimi yana da amfani a cikin criminology saboda gano masu laifi wanda jami'an tsaro suna iya amfani da abin da suka ji a cikin wannan sura domin faɗaɗa bincike akan daga kakalli mutum ka gane wannan me laifi ne ko kuma me gaskiya ne da kuma aka mutum gaban alƙali yanda daga mutum ko kuma mai shaida in ya zo shin da gaske yake ko ƙarya yake Annabi Yusuf alayhi salam yace kuna zuwa zan iya gaya maka me a cikin ka me kaci sannan me ka bari a gida sannan kuma in an zo zuwa da abin cika kun a shigo da shi zan ce muku abin cika za a shigo mana da shi tun ba a kawo ba wannan shine ilimin fisiyonomi akwai ni za mu fahimce shi a cikin wannan sura sannan da ƙarshe kuma mun dawo gida shi kuma akwai abubuwa da yawa na ilimin dokoki na law a cikin wannan sura musamman kuma law of evidence the means of adducing evidence da yanda ake gane shaida da tabbatar da ita ta hanyar ikrari al'ana hasasan haqqu ana rawatu wa annahu da kuma yanda sai an nemo shaida wa shahida shahidu min ahli haqqin kana qamisuhu qudda min qubul da kuma yadda ba za a samu shaida ba ko mutum da yake ikrari ba amma daga circumstantial evidence a gane ƙarya yake yi wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib akwai abubuwa da yawa na fa'idodi a cikin wannan sura amma kuma lokaci ba zai bar mu faɗa ba idan Allah ya kai mu gobe za mu tsora daga abin da muka tsaya sannan kuma mu shiga cikin wannan sura Allah ya albarkace mu da albarkatun suratu Yusuf da alqur'ani gaba daya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh